This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Maikiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na daren yau Talata, 29 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci za mu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayi wato akan yadda kuke kallon ƙarin albashi mafi ƙaranci na naira 70,000 da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta sanar. Kamar kullum lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya na Rabatu Baba Garba, wanda a yau shirin zai duba mahangar 'yan Afirka mazauna Turai akan zaɓen Amurka, inda suke cewa suna yi wa duk wanda zai dakatar da yaƙe-yaƙe fatan samun nasara a wannan zaɓen. To amma kafin nan, ga Ibrahim da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wuni lafiya. Ga labaran, saura mako guda a yi zaben shugaban kasar Amurka mai cike da takaddama, wanda kuma 'yan takarar suka yi kankan. Mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta shirya gabatar da jawabinta na rufe kamfe ga masu kada ƙuri'a da yammacin yau dinnan Talata, daura da fadar White House. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican tsohon shugaba Donald Trump yana can yana yaƙin neman zaɓe a Pennsylvania, ɗaya daga cikin jihohi bakwai mafiya tasiri a zaɓen, waɗanda kowaccensu ta yi tasiri kan sakamako na ƙasa baki ɗaya. 'Yan takarar biyu na caccakar juna da cewa bai cancanci ko bata cancanci shugabantar ƙasar na wani wa'adin tsawon shekaru huɗu ba, inda suke neman duk wani ɗan dalili don kafa hujja a ƙoƙarin janyo ɗan sauran wasu kaɗan ko kuma su kaɗa ƙuri'a da ba su yanke shawara ba a zaɓen da ke iya zama ɗaya daga cikin waɗanda aka fi yin kankan a tsawon shekaru gwammai. Shugaban Amurka Joseph R. Biden Jr. ya yi magana da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya a yau ɗinnan Talata. Shugaba Biden ya miƙa ta'aziyyarsa kan ambaliyar ruwa da aka yi kwanan nan, wadda ta'addabi yankin arewa maso gabashin Najeriya. Yana kuma mai yabawa da rawar da gwamnatin Tinubu ta taka wajen sakin tigiran Gambaryan, wani ba amurke kuma jami'in tsaro, a makon jiya bisa dalilai na jin ƙai. Shugaba Tinubu ya gode ma shugaba Biden saboda haɗin kai da yake bayarwa kan batutuwan tsaro, ciki har da shelar kafa wata ƙungiya ko hukuma ta bai ɗaya mai sa ido kan harkokin ɓadda kuɗaɗen haram da kuɗaɗen lataroni da kuma haɗin kai kan sabbin fasahohin zamani da dai sauran abubuwan da ƙasashen biyu ke muradi. Jami'an lafiya a Falasɗinu sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau Talata ya rutsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin Gaza ya halaka mutane a ƙalla 60. Harin ya auku ne a Beit Lahiya, inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma 17 sun ɓace biyo bayan harin. Babu dai wani bayani nan take daga Isra'ila. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya soki wani ƙudurin doka da Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da shi, mai haramta babbar hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka ma Falasɗinawa UNRWA. Dokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Saudiya ta dukufa wajen samar da gangunan mai miliyan 12,300 kulle yaumin, a cewar ministan makamashin kasar Yarima Abdulaziz bin Salman a yau dinnan Talata, da yake jawabi a taron shirin saka jari don gaba FII a takaice da ake yi a birnin Riyadh. Yariman ya ce kasar wacce ta fi kowacce a duniya samar da mai za ta ci gaba da cimma burinta game da albarkatun mai, a yayin da take kuma kokarin cimma burinta na yakar sauyin yanayi. Ya kara da cewa za mu sayar da duk wani adadi na makamashin da wannan kasa ta mallaka illa iyaka. Za a aiwatar da wannan manufar ce tare da sauran manufofin kafada da kafada, irin su rage gurbata muhalli da iska mai lahani. A ƙarshe, mayakan sa kai a Sudan da abokan tafiyarsu sun aikata munanan laifuka na cin zarafi a badalance, inda suka yi ta faɗi ma farar hula yayin da sojoji ke dannowa, suna kuma kama mata a matsayin ganimar yaƙi. A tsawon sama da watanni 18 da aka shafi ana yaƙi, a cewar wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a yau dinnan Talata. Abin ya ritsa da masu shekaru kama daga 8 zuwa 75 bisa ga rahoton tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta je bincike, inda akasarin laifukan baɗala ɗin mayakan sa kai ne suka aikata tare da aminansu Laraba mayaka, a wani yunkuri na tozartawa tare da gallazama mutane saboda kawai ana tsammanin suna da alaka da abokan gaba. Yawan cin zarafi a badalance da muka tabbatar ma kawai a wato ya wuce misali, a cewar ciyaman din tawagar Muhammad Chandi Osman. A wata takardar bayani da aka haɗo da rahoton mai shafuka 90 bisa ga hirar da aka yi da waɗanda abin ya shafa da iyalansu da kuma shaidu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ko bari mu je kai tsaye ga ramatu Garba Baba ta gabatar mana da shiri na gaba.
Wani gari da ake kurba manya na zalla, wani gari bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canje ja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba, wani gari da ake kurba manya na zalla.
Madalla, to ma sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kawo muku bayani kan rayuwar 'yan Afirka kasashen waje, musamman ta bangarori da suka bambanta da yanayin rayuwar zamantakewa da al'adunmu na nahiyar Afirka. To kamar yadda watakila aka sani ne cewa nan da 'yan kwanaki kalilan za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Amurka. A domin haka, yau shirin namu zai yi dubi kacokaf kan yadda 'yan Afirka a ƙasashen Turai ke kallon shirye-shirye da takarar kujeran shugabancin ƙasa a tsakanin Donald Trump da Kamala Harris.
Kaga ta ɓangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki, domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye. To amma in ka duba shi kuma gaskiya amfaninsa shi ne shi ba makaryaci bane, kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe. In muka duba irin mulki da ya yi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba.
Maganan da zan yi akan Kamala Harris shi ne abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga ƙasar Amerika, musamman ta fannin baƙaƙe.
Gaskiya a wannan karan mutane ba su hasashen Afirka za ta wani amfana, kula da gaza samun wani amfani da ga wayannan shugabannin saboda siyasar duniya ta canja.
A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari bai canza da asuna ba, wani gari bai kai arewa.
Madalla, wasu 'yan Afirka mazauna Turai na da ra'ayin cewa zaben shugaban kasa a kasar ta Amurka zai kasance mai cike da tarihi, domin dukkanin 'yan takarar da za su fafata suna da tarihin da ya kamata a yi nazari a kansa ta hanyoyi daban-daban da kuma ɗaukar darussa ga al'ummar nahiyar Afirka.
Abu ne da zai kawo more opportunity, zai buɗewa mutane kofan da za su tashi su nema su ma irin waɗannan position ɗin a ƙasar Amerika, most especially baƙaƙen Amerika.
Ita dai mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da ke takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat ita ce mace ta farko da ta haɗa jinsi da nahiyar Afirka da yankin Asiya. Shi kuma abokin karawarta wato Trump ya samu kujerar takararsa ƙarƙashin Republican ba tare da ya hallaci zaman muhawara ko sau guda wanda jam'iyyarsa ta shirya ba. To wai shin a zahiri ta ina wannan zaben zai sha bamban da wanda aka gani a baya? Bari mu ji daga bakin Dr. Musin Ibrahim, malami a jami'ar Cologne da ke kasar Jamus.
So abu na farko da za a iya cewa wannan zaben musamman takarar ta sha bamban da wanda aka gani a baya shine dawowar ɗan takara a yanzu kuma tsohon shugaban kasa wato Donald Trump a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Ya faɗi zaɓe shekara hudu abinda har yanzu yake musantawa yana ganin kamar kwace mai zaɓe akai, kuma kowa dai ya san yadda mabiyansa suke na daban ne da ba ta ɓoyin irinsa ba. To ya dawo da gasken gaske yana so ya ƙara ɗara kujerar shugabancin Amurka. Sannan ita Kamala Harris wannan ne karo na biyu da aka ba wa mace takara, amma karo na farko da aka ba wa mace wadda ba baturiya ba. To ita mace ce mai wadda asalin iyayenta ɗaya ya zo daga South America da ya kuma ya zo daga India, baki da ba India. Don haka abu ne na musamman da ba taɓa gani ba, da ba a kuma yi tsammani ba. Musamman idan muka duba shi shugaban ƙasa mai barin gado Joe Biden ya yi ƙoƙarin ya takara amma abin ya gagara.
Shi ma dai Nura Iliyasu ɗalibi ne ɗan Afirka da ke karatunsa yanzu haka a ƙasar Cyprus. A cewarsa ya fi sha'awar Donald Trump ya yi nasara a wannan zaben.
Ni a ra'ayina na fi so shugaba Trump ya ci, saboda idan shugaba Trump ya ci yana da yakinin cewar za a daina fadace-fadace da ake a yankin gabas ta tsakiya, ake kashe mutane haka kurum ba tare da haƙƙi ba. Duk da dai ni mutum ne mai son in je America in yi rayuwa ko kuma in yi aiki ko kuma karatu in ci gaba da karatu a America, wanda na riga na san cewa idan shugaba Trump ya ci hakan zai wuya, saboda shi mutum ne wanda kuma bai cika ba wa mutane dama waɗanda akan su shigo kasar ba ko kuma waɗanda suke kasar ma yana ganin cewa kamar zai iya fitar da su waje. To amma dai hakan ba komai bane ba, domin shi zaman lafiya yafi komai.
Sunana Ali Abdullahi ɗalibi a nan Cyprus. Wannan zaɓe na America kamar yadda abubuwa suke unfolding a yanzu haka, so zaɓe ne wanda ma iya cewar ba a san maceto ba sai miya ta kare, duba da irin abubuwan da suke faruwa. To amma duba da tarihi kamar yadda mutane suke faɗa cewar su Amerikawa kawai dai mutane wanda suke so suna duniya cewar su ne iyayen demokradiyya, amma gaskiya ba za a iya cewa za su zaɓi mace a matsayin shugabar ƙasarsu ba. Kuma duba da irin shi Donald Trump ya samu goyon bayan manya-manyan mutane a ƙasar, daga cikinsu akwai shi wannan mai kuɗi duniya wato Elon Musk, sannan akwai shi ma yakin Ukraine wanda ya kice-kicin yawa, shi ma zai iya canja wannan sakamakon wannan zaɓe. Duba da cewar Amerika da yawa suna korafin ta wannan gwamnati ta Democrat tana exploiting din duka resources din su wajen taimakawa ita Ukraine.
To a yayin da al'ummar Amurka ke tunkarar babban zaben, mata 'yan Afirka a sassan duniya sun ci gaba da nuna goyon bayansu ga Kamala Harris.
Sunana Fatima Shaibu Gali a ƙasar Amerika. Kamala Harris dai ina mata fatan alheri. Ina roƙon su in sunya sun ci zabe wayanda suka shigo kuma su duba yanda suka yi suka bude musu anya suka shigo su kuma duba a process din su don su ma su samu takadduna.
Sunana Aisha, maganar da zan yi akan Kamala Harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar Amerika, musamman ta fannin bakake, wanda a ce yau bakata fito ta nemi president har a ce in ta samu babban canji ne sosai, kuma abu ne da za a ce bakaken Amerika za su yi alfahari da shi. Ko da yake na gani mutane wasu suna cewa ba za su zabe ta ba, saboda suna ganin ko da bakace, suna ganin in ta samu wannan mukamin akwai wanda za su dinga controlling dinta.
Sunana Ibrahim Kabir Gagarawa. To magana gaskiya abu guda biyu ne, shi kaga ta bangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki, domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye. To amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane, kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe. In muka duba irin mulki da yayi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba. Su kuma wannan ba su fiye takurawa baki ba su Kamala Harris, da yanzu ga shirin suna ka dai kawai dai duniya tana fuskantar kalubale ta fuskar yaƙe-yaƙe din wannan da ake ciki a gabas ta tsakiya.
To a yanzu dai shirye-shirye sun yi nisa, kuma mutanen ƙasar Amurka tuni suna ta kakkaba katunan kuri'unsu ranar zaben kawai suke jira. To masu sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bambam, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ga matuƙar baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla a gaida Ramatu Garba Baba. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alama tarawa sai 1-202-445-9989, inda za ku riƙa samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Haka yake. To yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yanda kuke kallon albashi mafi karanci na naira 70,000 da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar. Mun samu kira daga jihar Yobe. Wane ne daga Yobe?
Sunana Yalon, ina kira daga nan garin Gasamu a Jakusko ta jihar Yobe.
To muna jin ka Malalon.
Yawwa, ku yi haƙuri, bana kusa da rediyo na kira, ina jeji wallahi ban san maudu'in naku ba.
To maudu'in da muke da shi shine ya kuke kallon albashi mafi karanci da
wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ta sanar na 70,000. Ya kake kallon wannan albashin?
Albashi na 70,000 da gwamnatin Tinubu ta bayar ba laifi ta yi ya kokarinta.
To muna da kira daga jihar Kwantagora. Mun gode kwarai da gaske Mallam Lawan daga Yobe. Wani ne a Kwantagora? To injiniya muna sarrinka.
To wanga tsara albashi wato kamar mutum a bashi kyauta akuya ne a sa kura ta rakka shi. Wanga tsara albashi da an kawa ma'aikata duk aikin banza ne saboda tsarin rayuwar da ake ci bai kowa komi daidai mutum nan da adda mata ɗaya dan da ɗaya ko biyu amma yin abubuwa a basiyar suke farashin kaya a daidaita su sannan tallafin mai a dawo da shi. In ba shi an kai ba ko 100,000 aka ba ma'aikaci bai bakin komi dan zai zo kasuwa ido raina wata. Dan haka mu kiran da muka yi ga shugaban ƙasar Najeriya ya ji tsoron Allah ta tausaya ma talakawa halin rayuwa yayawa. Ni kira na ke na injiniya mai girma ke Difon Tagora.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jamhuriyar Nijar a jihar Difa. Wane ne a Difa? To Malam Abubakar Hassan duniya na sarrinka. Malam tsaya da kyau layinka baya fita sosai. Kaɗan cire murya. Na'am, bismillah. Mun rashi Malam na Difa. Bari mu ɗauki wani abin nan wani daga jihar Nija. Wani ne a Nija?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Naija.
To bismillah Alhaji Yahya.
To ka albashi za a haƙuri yanzu na shigo gida na kama ku ban san maganan da kuke yi ba a yau.
Muna magana ne akan yadda kuke kallon albashi mafi ƙaranci da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar duba da irin halin da ake ciki a ƙasar. Ya kake kallon wannan ƙarin albashi da aka yi?
To gaskiya wannan karin albashi an dai yi shi ne kawai amma a so samu karamin ma'aikaci a Najeriya bai samu kuɗi zai samu 200,000 domin 70,000 ko 80,000 bai san mutum komai ba ga kuɗin makarantar yara ga kuɗin abinci ga zirga-zirga kana kuna ma ba da report cewa waɗansu ma'aikata a Abuja suna ajiye aiki domin saboda tsadar rayuwa kuɗin transfer da sauransu saboda haka ya kamata akalla gwamnati daga 150,000 dai zuwa 200,000 domin a tausaya musu kuma su ma'aikatan ina ba shawara ya kamata a ce mutum yana da sana'a ba wai aikin kaɗai ya dogara da shi ba domin albashin shi ba inda zai kai shi ya kamata a ce ma'aikaci yana da sana'a in ya dawo wurin aiki ya kama sana'a wannan ina ba ma'aikata shawara kuma waɗansu ma'aikatan manya-manyan sai ga suna ɗaukan albashin mutum goma mutum 20 su kaɗai suna cinyewa ba tare da cewa ana biyan wa'annan ma'aikatan ba su ma ma'aikatan suna da matsaloli da yawa. Ko kuma gaziyo su ma'aikatan suna magana ɗan siyasa da siyasa a mutum ya ga aiki da ba
to Alhaji Yahya
ya shigo harkar siyasa ya samu abin da ya samu
yawa Alhaji Yahya kaɗan takaita saboda wani kuma ya shigo. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Yawa, hello.
Bismillah Malam na Kaduna muna jin ka.
Okay, suna na Kaduna cikar daga Ancau karamar kuma ku bawa jihar Kaduna.
To bismillah ma Saraju.
Hello.
Muna sauraren ka Malam. Malam na Kaduna ka tsaya da kyau layinka na yayyankewa. Layin ya tsinke. To kamar yadda kuka sani lambar da za a kira mu ita ce 202. Na'am. Yawwa, wa alaikum salam. Malam daga ina kake kira? Salamu alaikum. To Malam Usman daga Abuja
kadan ta da buriya ka ba a jinka sosai.
Ina jin ku baba ya kuku bakeri.
To yawa bismillah to mallam Usman.
To alhamdulillah sunana Usman dan Fulani anguwar rana babban birnin tarayya Abuja. Gaskiya na ji maudu'i ya kamata gwamnati ya duba halin da ake ciki ya kamata a dan sassauta musu a dan duba musu dan sauki sauki a ba su kota 250 ne. To ka gani su ma idan ai musu mu maka ya kamata talakawa mu ma muna neman sauki ya kamata mu ma a sauto mu wato cikin halin tsadar rayuwar da muke ciki yanzu kuma ga yanzu a lokacin kaka ne. Amma za ka ga kaya suna ta ƙara yin sama kuma ga tsadar mai ga tsadar abinci ga matsalar tsaro ya kamata ga rarraba ƙabilanci ya kamata a tsaya a haɗa kan gwamnatin Najeriya.
To mun gode mallam Usman. Mun gode mallam Usman, bari mu je mu sake komawa jamhuriyar Nijar. Wane ne a Nijar? Wa alaikum assalam.
To ni a nan ra'ayina wannan albashi da 170 da dai wannan bai zaka kare kare ba ya kamata ma'aikata na Najeriya a tattauna ne haka dai lalle ina ganin kamar wani ma'aikatan da wani ma albashi sai ya tsara da kake gidan haya ya din da zai kuma ta kare da ba tare ba na gode muku Amerika
to mun gode kwarai da gaske. Wane ne mun samu kira daga Taraba? Wake Taraba?
Abdullahi Yusuf ne daga garin mutum biyu karamar hukumar Gasol.
To bismillah mallam Abdullahi.
To 71 ko
70 dai. Da alamar more shi mallam Abdullahi daga jihar Taraba. Jama'a za ku iya kiran mu akan 202-980-6850 domin ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci na 70,000 da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar. Muna da kira daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba kuma kiri, ina maka fatan alheri.
Yawa, wane ne daga Kaduna?
Na magana kana da magana da Yakubu Dodge 707 daga nan garin Kamuri Kulu headquarters Ikulu zangon ka tabu ka kuma
to mallam Yakubu duniya na sarin ka
wa baba kuma kiri tsakani Allah 70,000 da ma'aikata ba komai bane domin ko bon shin kama ba zai fiya masa ba tsakani da Allah. To ga ma kan ba gaskiya hukumar da muke da gwamnatin nan kana kasu so gwamnatin nan tsakani da Allah tun daga zamanin Buhari 2015 kafin Buhari zo mulkin kasar nan shi bon shin kama 8,900 amma yanzu ko 100,000 bai kai ma mutum bugun shinkafa ba. Saboda haka muna kira da gwamnati tsakani da Allah ranar gobe kiyama fa akwai isani ba. Su suna dama su abin da suke so da kuɗi. Amma mu talaka muna fama da bakar azaba ya kamata su duba bayan mutuwa akwai isani. A ƙarshen na musu kira wallahi su gyara ka tana ta riga an shigo hali tana kana wahala. Su duba su ji tausayin mutane.
To mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka wato mallam Yakubu da Kaduna muka kawo ƙarshen kiran mu.
To jama'a mun zo ga labarai amma fa a takaice. Saura mako guda a yi zaben shugaban kasar Amurka mai cike da takaddama wanda kuma yan takarar suka yi kankankan. Mataimakiyar shugaban kasa kuma yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta shirya gabatar da jawabinta na rufe kamfe ga masu kada ƙuri'a da yammacin yau dinnan Talata daura da fadar White House. Shi kuwa dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump kuma tsohon shugaban kasa yana can yana yakin neman zabe a Pennsylvania, ɗaya daga cikin jihohi bakwai mafiya tasiri a zaben, waɗanda kowaccensu ta yiwu ta yi tasiri kan sakamako na kasa baki ɗaya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shiri da kuma Fiona Mai wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairin nan nasa. Amin, sama amin. Wassalamu.